Daga Benin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60 masu saurara a jamhuriyar Niger a kullun za su iya kama mu kai tsaye tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma viewway Africa zango na 102.5 ana kuma iya kama mu a Alfa radio da ke binnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan viewwayhausa.com Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau da ya kasance na ƙarshe a yau Alheri Grace Abdi ce tare da Aisha Mu'azu daga nan Benin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku kafin mu bude layuka domin ba ku damar bayyana ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin ya kamata a taimaka mu kananan yara da har-haren kungiyar Boko Haram ya shafa muna da rahoto kan zanga-zanga ko kuma Masabar ƴan shiya a jihar Bauchi da kuma bude gasar wasannin ƴan makarantun da aka fara Ilori kamar yadda muka saba lambobin da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 2025655 kafin nan ga halin da duniya ta wuni
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce gwamnatinsa na tattaunawa yiwuwar baiwa ƴan ƙasar Bahama da mahaukaciyar guguwa ta shafa takardar izinin shigowa Amurka ta wucin gadi. Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House jiya Litini cewa muna magana da mutane daban-daban masu yawa akan batun duk da haka a ce akwai buƙatar mu tabbatar da cewa duk waɗanda za su shigo daga Bahamas suna da takardun da suka kamata. Masu ayyukan ceto a Bahama na ci gaba da famar neman gawawwakin mutane da ke raye a cikin baraguzan da suka biyo bayan barnar da mahaukaciyar guguwar na Dorian ta yi a yayin da ƴan sanda kuma ke kira ga mutane da su yi rajistar waɗanda suka ɓace a unguwanninsu. Jiya Litini, ƴan sanda sun ce adadin mutane da suka mutu zuwa yanzu 45 ne. To amma suna kyautata zaton adadin mace-macen zai ci gaba da karuwa ganin ana dada gano gawarwaki. A yau Talata, Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu cin gajeren zango ƴan sa'o'i bayan da ta yi tayin komawa kan teburin tattaunawa da Amurka. Wannan shine karo na 10 Koriya ta Arewa ke gwajin makamai tun farkon watan Mayu. Lokacin da Koriya ta koma harba makamai masu linzami biyu bayan dakatarwa da ta yi na tsawon shekara ɗaya da rabi. Gwajin na nuna yiwuwar Koriya ta Arewa za ta ci gaba da matsawa Amurka lamba duk da yake ta nuna alamun komawa tattaunawar da ta cije tun watan Fabrairu. Da yammacin jiya Litinin, wani babban jami'in diflomasiyyar Koriya ta Arewa ya ce Koriya tana son zama gaba da gaba da Amurka a ƙarshen watan nan. Sai dai babu tabbacin wannan gwaji da ta yi zai kawo tsaiko ga tattaunawar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗi a baya cewa ba shi da matsala ga gwajin makamai masu cin gajeren zango da Koriya ta yi a baya, amma bai ce komai ba ga gwaje-gwajen da ta yi a baya-bayan nan. A karo na biyu, Majalisar Dokokin Birtaniya ta yi watsi da shirin Firaminista Boris Johnson na gudanar da zaɓe da wuri a wani yunkuri na ganin ba a saɓa wa'adin ficewar Birtaniya daga Turai ba. Johnson ya so a goyi bayan aniyarsa ta gudanar da zaɓen gaggawa ranar 15 ga watan Oktoba a yunkurinsa na neman samun rinjaye a majalisar saboda ta amince da tsarinsa na shirin ficewar ko Brexit. Gabanin babban taron shugabannin kungiyar ta tarayyar Turai EU bayan kuri'ar ta bijirewa da aka kada jiya Litini, Johnson ya aiwatar da shirin nan nasa na da ake takaddama a kai na dakatar da majalisar dokoki na tsawon makonni 5 har sai sarauniyar Ingila ta gabatar da jawabinta na shekara-shekara ga majalisar dokokin mai kunshe da bayanin shirin ayyukan majalisar da gwamnatin za ta aiwatar a shekara mai zuwa. Watsi da batun gudanar da wannan sabon zaɓe da majalisar ta yi na zuwa ne ƴan sa'o'i bayan da sarauniya Elizabeth ta Ingila ta bayar da goyon bayanta ga ƙudurin dokar hana Johnson aiwatar da shirinsa na Brexit ba sharadi wato ficewa daga tarayyar Turai a ranar 31 ga watan Oktoba ba tare da an zayyana yarjejeniyar rabuwar ba. Labaran na zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Gwamnatin shugaba Donald Trump ya tace yawan bakin haure da ake kamawa akan iyakar kudancin Amurka ya ragu da kashi 22 a watan Agusta, sannan tace wannan ya biyo bayan gagarumin haɗin kan da kasar Mexico ke bayarwa ne wajen fatattakar masu shigowa ba bisa ka'ida ba. Mukaddashin kwamishinan hukumar Kwastam da ke kare kan iyakokin Amurka, Mark Morgan jiya Litinin, ya ce yawan bakin haure da aka kama ko kuma aka kore su suka koma kan iyakar Amurka da Mexico kimanin mutane 44,000 ne a watan Agusta. Ya ce wannan adadin ya gaza na watan Yuli da kashi 22, sannan ya gaza na watan Mayu da kashi 56.
So madalla gaida Aisha Mu'azzu da karanto labarai. Barin bude taskar hotunan namu a jihar Bauchi Najeriya, inda kungiyar Asia ta gudanar da ashura duk da umarnin da rundunar tsaro ta bayar na haramta yin haka. Wakilinmu Abdul Wahab Muhammad na dauke da karin bayani.
Yan Shi'an sun fito domin kaddamar da muzaharan da safe, amma jami'an tsaro suka toshe su suka kuma tarwatsa su ta yin amfani da harba hayaki mai sa hawaye. Bayan da kura ta lafa ne, sun tuntubi shugabannin yan Shi'an bangaren maza da mata da a garin Azare. Ga abin da suke gaya mini a wayar tarho.
Sunana Ibrahim Garba, kuma ni ne kamar komandan harsa na shiyar katagun gaba daya. Haka da yake daman IG ya yi magana, kuma shi watakila ya dauka cewa to abin da muke wani abu ne da ya saba, amma mu abin da muka dauka cewa shi ne addini muke, sai zaman to kuma ba na mu addinin tunda daman kasar ma ga dokar kasar mata ba mu yanci kowa yanci a dini, ko da ba ce misali rana mutum ya ce zai bauta wa to yana da dama. To amma kuma abun mamaki sai ga su sun fito suka kuma bude wuta wasu guraren, wasu guraren kuma suka harba ciya ga su mata nan shi ne su fahimci abin da muke addini, kuma ba mu da ranar dainawa.
Sunana Khadija Abdullahi ne Azam, ni matsayina shi ne muna nan mu ma muna jagorantar ƴan uwanmu ƴan uwa mata. Abinda zan bayyana akan abin da ya faru da mu a rana ta a dalle, gaskiya gwamnati bata mana adalci ba. Dalili kuwa kowa a Najeriya nan an yadda kowa yayi addininsa, constitution ta yadda akan kowa yayi kokari ya bayyana addininsa. Ba a ce a takura wa kowa ba, amma ba mu san me dalilin da ya sa za ta takura mana ba. To shine kuma sai kasance su masu ce suka zo yanzu haka nan ita gwamnatin Buhari take kokari ta kashe mu akan wai don mun yi koyi da jikan manzon Allah. Ba mu sani ba, ko manzon Allah ne bai ya so ba mu sani ba.
A nata bangaren, hukumar yan sanda a jihar Bauchi ta bakin jami'in hulɗa da jama'a GSP Kamal Datti ya ce yan Shi'an suna sane da cewa an hana su gudanar da muzaharan, amma suka haƙe ƙasa ƙasa suka yi. Sabili da haka dole ne a tarwatsa su.
Abin da ya faru ne a yau shi ne tun kafin rana yau din ma sakamakon labari da muka samu cewa suna shirin fitowa domin wannan yawon muzahara, kuma ba ƙoƙarin mu na ganin cewa zaman lafiya da ake a garin Bauchi ya tabbata ba tare da an samu matsala ba. Mun yi ƙoƙari mun sami shugabannin na gargajiya na ƙasa da kuma kira shi gaba nan su gaya musu cewa kan su fito su yi wannan abu, kuma su haka don kuma sun kira su su kuma su gargaɗi ko su fito su yi, amma su take ke kasa kaba shi gaske da ke sai da suka fito ita da yan sanda ta yi amfani da jami'anta wajen wato tarwatsa wa'innan ƴan kungiya da suka fito.
Suna ce ma kun yi amfani da hayaki mai sa hawaye, sannan ma wasu su daga ciki ma sun mutu kama a Azare kenan, wasu ma sun ji rauni.
Ya ba mu da rahoton mutuwa daga ko'ina
Abdulha Muhammad mai Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Ta gaida na musamman kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar rahoto yau da ke nuni da cewa jami'an tsaron Najeriya suna tsare da kananan yara da dama bisa zargin cewa suna da alaka da kungiyar Boko Haram. A cikin hirarsa da sashen Hausa, dan majalisa mai wakiltar mazabar bindawa a majalisar dokokin jihar Katsina Umaru Aliyu ya bayyana cewa al'amarin yana da sosarai da kuma bukatar karatun tanatsu.
Wannan al'amari na wa'annan yara da suka shiga cikin wannan hali babban abinda za a fara tasan ma shine fadakarwa. Kamar yanzu yanda muke wannan maganar da yawa mutane ba su san wasu suna cikin irin wannan halin ba. Amma idan aka samu kamar da kafofin watsa labarai aka yi fadakarwa aka nuna hanyoyin yanda ya cancanci cewa mutanen nan suna yaran nan suna cikin wannan hali, to daga nan kuma hukuma tana iya shigowa da hanyoyin da za a bi a fahimci cewar lalle wa'annan yara ko sun kai mizanin su yi laifi a hukunta su ko ba su kai mizanin a yi laifi ba. Wanda ba su kai mizanin a hukunta su ba da laifin da suka yi, to ana iya kai su abinda ake cewa wurin rehabilitation, inda za a iya abubuwan da aka cusa musu ra'ayi a cikin yan kwakwalwar su a gyara tunaninsu ya zama na daidai da al'ummar da take mai zaman lafiya, kuma yanda al'amari zai rika tafiya su zama mutane da suke sahihan mutanen da za a yi hurda da su. Hukuma nan tana da abin da za ta yi rawar gani sosai a ciki, amma babban abin da ya kamata tushe shi ne a sanar da al'umma cewar ga halin da wa'annan suke ciki. Sannan magana human rights kuma mutane da yawa suna da rashin fahimtar abubuwan da human rights suke rena. Wani lokaci kuma su kuma human rights din suna wuce abubuwan da aka sani a kasashe irin namu.
So da dama kasashen mu akan maida komai na siyasa. Wo misali idan kana gwamnati duk wani abin da ake yi da kyarka ga mutum yana cikin gwamnati yana bayanin ma abin da yake faruwa ainihi na zahiri.
Ai tunani cewar in ana cewa siyasa na yanzu mun yi nisa amma dai bamu kai matsayi ko mataki ko kusa na kasashen da suke hada kansu da mu ake yin wannan kaman abin da ake ce ma comparison tsakanin mu da su.
Tafiya ubangiji ma kai nake. Tafiya ubangiji ma kai nake.
Tafiya ubangiji ma haka yake. Dan majalisar mai wakilta mazabar bindawa a majalisar dokokin jihar Katsina kenan Umaru Aliyu. To batun da zamu so mu ji ra'ayin ku kenan zuwa anjima, sai ku cigaba da shakatawa da wannan fefe da ke bisa NG.
Bibiya wa mai nisa har dare ki babu, kumai na so a wakar nan ce wafa da dauko, kumai na sarrafa Allah ce dani biko, baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dodi, karka shafa roko na zuljada da azdi, ba nisansa ta tace du yana shakalbi, mai ruko da mai haske musdafa habibi, shi kadai ya san fili shamaki a gaibi, ya wuce karantawa ko aja da jirgi. Lafiya ubangiji ma kai nake wa bege, tattaro dukan girma du da dawa karshe, arzikin Banu Adam mai zufa a washe, shugaban na farkon nan zamanin kasashe, dole ne ya burge kaya wuce wa kushe, firgitar gumaka ne korama a kwashe, shi ya sauka rayayye duniya a gushe, banguri in tsara bar arzikin halittu, kau dabara mai karfi janjamin fatattu, ka taho da mai kuya bayyanar fatattu, dan amina sha aike ka wuce rubutu, sha zaman ka kai ne.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555, amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari daya 202 205 2655
to madalla ga mai bayani na farko daga Kaduna washe bisa laya Kaduna
Antigres barka da yammaci
barka ka dai an wani lafiya
lafiya sunana Alhaji Musa Garo mai radio da recorder kasuwar kawo Kadunan Najeriya
to Alhaji Musa kamar radio ka na kunne
anya kuwa sai dai daga na'ura
yawa to yanzu to madalla to me ke tafa da kai ya kake ganin wannan lamarin ya kake gani za a taimaka ma waɗannan yara
na'am
ya kake gani za a taimaka ma yaran
eh da mun abin da ya kamata kenan kin ga yara dai ana tunanin su ana magana su ne manyan gobe duk kokarin da za a ya kamata kaman abin da ya danganci su kansu ƴan majalisu da yanzu kin ga ma inda a ce kaman ƴan majalisun mu da sanatocin mu suna da dabara kaman ƴan maramu na Najeriya kaga irin makarantun da ya kamata rika budewa suna daukar yara ana suna samun malamai dududu a wata ba za ka kashe kuɗin da ya kai naira 500 ba ko 250 to inda za ka yi wannan harkar tashi ka gama ayyukanka ko kuma ka gama tenuwarka wallahi idan ka taimaki yara har duniya ta rike ba mutane ba za su manta da kai ba amma su sun fi son su rika boyewa suna ba ƴan siyasa inda suka ba bai shafi ma a rika taimaka musu ba da haka ya kamata a ce ƴan siyasan mu su rika kasance suna kulawa da yara domin yaran nan ba su ne gobe yara in ba sa cin abinci mai kyau ba sa kwana a guri mai kyau ba sa samun abubuwan da ya kamata to shine ake samun matsaloli kace ne muku fata har kai Antigres a tashi lafiya Alhaji Musa
to mazalla Alhaji Musa Garo mun gode kwarai da gaske to wace bisa layi na gaba layin shi ya tsinke wace bisa layi kamar yadda muka faɗa kuna kuma ya sake garzayawa shafin mu na sada zumunta Facebook domin ci gaba da bayanin ra'ayoyinku akan wannan yayin da kuke neman layi domin bayyana ra'ayoyin naku har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka inin Washington DC wace bisa layi
Abdulbaki Lagan Ondo
to Ondo kai ya kake ganin lamarin
ni gani na dai abin da ya kamata a kai a tsakan gaskiya gaskiya za a tsayawa kawai gaskiya ce aka ci tsayawa ake sagoce
eh to yi karin bayani muna magana ka gane abin da muke magana kai ai
ina fara radio yana gaba na aka fara magana yara suna yan bakwai sun tsare su aka ce ai ko
eh haka
an tsare yara ana fara tsamanin yan boko haram ne
to
ai an san koyar suke ba a zuwa wurin masu ta'afa ga aka mun da ba mun ta'afa ba ai duk sharri ne kawai na son zuciya
to madalla mun gode kwarai da gaske
Allah ya mana maganin abun
to madalla mun gode wake bisa layi to daga cikin waɗanda suke aiko mana da sakonni ta hanyar Facebook Abdul Aziz Kawu yana cewa Nasida Ado yana cewa ni dai ana wa ra'ayin shine ina son a ga kowa an kimanta an yi abin da ya kamata ana taimaka ma mutane domin ganin ciwon waɗannan yara sun zama manyan gobe
hello
daga Bauchi wake bisa layi
daga Bauchi Daniel Adamu ne bi sallah daga Ratin Jimba ta Fabalewa
to me ke ra'ayinka
ra'ayi na dai akan abubuwan da ke faruwa game da yara ya kamata gaskiya a duba abin da ya kamata akai mai kyau don waɗanda iyayensu boko haram sun karkashe su kuma ya zama da damuwa sun zama karar azube ya kamata a yi musu abin da ya kamata mai kyau a bisa kansu
to madalla har yanzu kuma muna Bauchi wake bisa layi a Bauchi
Malama Grace barka da aiki
barka ka dai wake bisa layi
sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi
to kafin Madaki me ke tafa da kai ya kai kake ganin za a iya taimaka ma yara
yawa to yanda za a taimaka musu har ga Allah ba wai gwamnati bane kawai yana da kyau masu hannu da shuni su ma su shigo hannu a su taimaka ma wannan yara da kuma 'yan kasuwa har da kamfanoni kar a bar ma gwamnati ita kadanta ta taimaka ma wannan yara daga karshe kuma ina muku fata alkhairi akwai wani mai sauraron ku Alhaji Garba Baba Walin Madaki ya ce a mika muku gaisuwa yana tare da ku nagode mai magana Ayuba Garba Imam
kadin Madaki madalla mun gode mallam Ayuba yanzu kuma muna jihar Katsina wake bisa layi
Hello assalamu alaikum
wa alaikum salam
barka da kokari barka da wannan lokaci
barka ka dai ya kake
alhamdulillah mai magana Alhaji Lawal Karofi da kenan tsanga makarar hukumar Danja a nan jihar Katsina a Najeriya
to
kuma naji maulidi da aka kawo na maganar waɗannan yara wanda yake cewa ainihin ana zargin yan boko haram ne kuma ga su suna hannun gwamnati to kin ga watan wannan abun dubawa ne abu ne wanda yake ya kamata gaskiya a tsaya a yi takarzan a kai shi dan musamman za ka ga karanin yara irin wannan wanda suke da bukata a ce suna daidai da tsaya su yi karatu kuma su samu tarbiyya mai kyau suna gaban iyayensu kuma sai kasance aka ce ga suna cikin wani hali ya kamata gaskiya gwamnati tsakani da Allah da sauran masu ruwa da zaki to gaskiya su tsaya tsayin daka a himmatu gaskiya a tausaya ma wannan yara don su samu kyakkyawar tarbiyya din ba mamaki nan gaba daga cikin su a zai akwai wanda zai rike kasar nan tamu ta Najeriya kuma aka ce tun yanzu kuma sun gurbata kin ga gaskiya an kauce hanya kenan kuma muna fatan Allah shi ne wani zara'a Allah shi ne mu gaba ina gode yake ina America America
wannan yawa to mun gode Salisu Ibrahim Ibrahim wanda ya rubuto daga shafin mu na Facebook yace a dauki nauyin karatun su da kuma kula da lafiyar su to bari mu tafi jihar Niger wake bisa layi a Niger
sunana Usman director daga Ushishi jihar Niger
to kai ko me kake gani ya kamata a yi domin taimaka ma irin waɗannan yara
gaskiya abin da ke muke ciki a Najeriya mu yanzu ba ma magana waɗanda ke waɗanda da ke hannu ba ma cikin kina ji hajiya ko gidan yari Najeriya zaka je yanzu zaka cimma yara ne mafi karancin shekaru a cikin gidan yari wani ma laifin da bai taka kara ya karya ba kuma bai san ranan da zai bar gidan yari nan ba ba a kai shi kotu ba balle ma ya san yau yaushe zai bar gidan yari
to ina shawara
to shawara dai shine gwamnati wallahi ta kula ire-iren waɗannan yaran su ne manyan gobe kuma mu muna fatan alheri a kowane lokaci ga wannan gwamnati mun ha tunanin ita ne za ta sa kai a cikin harkokin matasa a Najeriya amma abin da ya fara tabarbarewa ba mu san me ke faruwa ba
to mun gode to bari mu karasa a jihar Adamawa Adamawa ce bisa layi
Joshua ne
ina ra'ayinka game
da shawara ni abin da nake so shugaban kasa ya duba yanayin wannan abu kamar yadda aka ce a kimanta bisa ga yanayin laifin yaro da babba to in aka kawo su kuma a yi musu tarbiyya yadda za a iya sa su ko a makaranta a yi musu rehabilitation kamar yadda wancan din ya faɗa manyoyin sun kuma sai a yi musu nasiha ba amma in an ci gaba da dinga kace nan abu zai dinga ci gaba kuma ba zai taɓa tsaya ba
to madalla mun gode Haruna Dahiru Gitel da ya aika mana da sako a Facebook yace ra'ayina a gina makarantu na marayu a bari karatu kyauta da kuma ba su sana'o'i sai abinci mai nagarta zai taimaka musu to mun gode to madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
a yau ne talata aka ci gaba da fafata nahiyar Afirka a tantaɗe da rairaya na matakin farko na neman shiga wasannin kofin duniya na ƙwallon ƙafa da za su wakana shekara ta 2022 a ƙasar Qatar idan Allah ya kai mu kuma wasannin da aka ci gaba a yau Ethiopia da Lesotho da ma sun yi banza da banza a wasansu na farko ƙasar Somalia da tawa Zimbabwe ɗaya da nema a wasan da suka yi na matakin farko Eritrea da Namibia aka tashi 1-2 a ƙarƙashin nasarar Namibia ƙasar Burundi da Tanzania aka yi 1-1 Djibouti da Eswatini aka tashi 2-1 a ƙarƙashin nasarar Djibouti Botswana da Malawi banza da banza suka yi Angola ta make Gambia a gida da ci 1-0 sai Liberia da tawa Saleo 3-1 ƙasar Mauritius ta sha kashi hannun Mozambique 1-0 yayin da Sao Tome e Principe Guinea-Bissau ta musu 1-0 Afrika ta Kudu da Guinea Equatorial
Equatorial akai daidai sai Comoros da Togo akai daidai kasar Chadi da Sudan Sudan ce ta nasara 3-1 kasar Seychelles ta shaka shi hannun Rwanda da 3-0 gabanin wasannin na ranar talata na yau na neman cancantar shiga wasannin na duniya na kwallon kafa zagaye na biyu kasar Ethiopia ta riga da ta samu nasarar kai ga mataki na gaba wannan ko a wasan da suka yi da daya ita ma kasar Tanzania ta yi nasara a bugun daga kai mai tsaron gida da ci 3-0 bayan kungiyoyin a makon da ya gabata sun yi 1-1 Liberia bayan ta yi nasara 1-0 a can baya kungiyoyin guda biyu sun tashi 3-1 a karkashin nasarar Liberia din kasar Equatorial Guinea ita ma ta kai ga mataki na gaba bayan da tara make Sudan ta kudu da ci 1-0 wannan tankade da rereya za a ci gaba da yinsa a watan Maris na shekara 2020 da kuma Oktoba shekara 2021 har da ya zuwa wannan lokaci hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afrika CAF ko CAF bata hiddo ranar da za ta hidda rukunna na tankade da rereyar na wasannin kwallon kafa na nahiyar Afrika na neman shiga kofin duniya na shekara ta 2022 da zai wakana kasar Qatar duka dai bayanin na wasannin kwallon kafa Alex Morgan ne cin kwallo yar kasar Amurka ta yi kakkausar suka wa Cristiano Ronaldo da ta zargi ya bada kudade sosai domin a janye maganar nan da ake zargin sa ta yin fyaɗe yar wasar ta kasar Amurka ta nuna cewa za ta ci gaba da fafataka ganin ta yi Allah wadde da dukkan yan wasar da ke da irin wannan mugun yarda bi'a ta kaima mata farmaki da niyyin fyaɗe da su yan wasan guda biyu Cristiano Ronaldo da Alex Morgan za su hadu idan Allah ya kai mu a ranar 23 ga watan Satumba din nan a babban bikin tantance dan wasa na miji da kuma yar wasa mace mafi kwazo a shekarar da gabata a fadin duniya masu lura da sha'anin harkokin wasanni na cewa mutanen guda biyu Alex Morgan da Cristiano Ronaldo ba a san ko ya za su kalli juna ba a lokacin haduwar su a wannan ranar Haruna mamman bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
to a gaida na birnin Kwanne kafin mu karkare ga takaitattun labarai
Gaban Amurka Donald Trump ya ce gwamnatinsa ta tattauna yiwuwar baiwa 'yan kasar Bahama da mahaukaciyar guguwa ta shafa takardar izinin shigowa Amurka ta wucin gadi. Yau Talata Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu cin gajeren zango 'yan sa'o'i bayan da ta yi tayin komawa kan teburin tattaunawa da Amurka. A karo na biyu, Majalisar Dokokin Burtaniya ta yi watsi da shirin Firayim Minista Boris Johnson na gudanar da zaɓe da wuri a wani yunkuri na ganin ba a saɓawa wa'adin ficewar Burtaniya daga Turai ba. Sai kuma gwamnatin shugaba Donald Trump ta ce yawan bakin haure da ake kamawa akan iyakar kudancin Amurka ya ragu da kashi 22 a watan Agusta. Sannan ta ce wannan ya biyo bayan gagarumin haɗin kan da ƙasar Mexico ke bayarwa ne wajen fatattakar masu shigowa ba bisa ka'ida ba.
To a gaishe ki jama'a masu saurare nan kuma zamu da sa'aya sai gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shiri ciki har da demokradiya da Madina Dauda ke gabatarwa. Kafin mu yi sallama bari mu mika gaisuwar ta'aziya ta musamman ga tsohuwar abokiyar aikin mu Halima Jimrau domin rasuwar mahaifiyarta Allah ya ji kanta ya gafarta mata ya kuma kyautata namu ƙarshen. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shiryen namu wani da kwana a wayoyinku na salula dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter har ma ku ci gaba da bayyana ra'ayi akan wannan maudu'i da muka gabatar yau. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta karanto labarai da Julia Gresham da ta haɗa shiri gaba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau Dan Crofton Alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙarasa wani lafiya da alheri.